sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba. Da fatan ku waye gari lafiya. Hadisu Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Juma'a 27 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makami mai linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11 tare da jikkata wasu 11 a cewar hukumomi. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hawar farashin kayayyaki da kuma tashin hankali a cikin al'umma da ya bazu ko ina, gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Filand, mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran.
Kanan labarin kenan. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kama wasu da ake zargi da aikata manyan laifuffuka fiye da 200 a jihar, da suka hada da masu rikuwa da mutane da neman kuɗin fansa. Shugaban bangayar nazarin kimiyyar siyasa da hudar ƙasa da ƙasa na jami'ar Abuja, Farfesa Sharif Gali Ibrahim, ya bayyana tasirin haramta bada bizar shiga Amurka ga wasu 'yan Najeriya da Amurka ta ce za ta yi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafi da shirin Manuniya da Isa Lawal Ikira ke gabatarwa. Amma kafin nan, sai ku gyara zama domin ku sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-haren makamai masu linzami akan wurare da yawa a Ukraine a jiya Alhamis, inda suka kashe mutane 11 tare da jikkata wasu su 11 a cewar hukumomi. Hukumar bada agajin gaggawa ta Ukraine ta ce hare-haren sun taba yankuna 11 a kasar. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce Rasha ta harba makamai masu linzami 55, yayin da Ukraine ta kakkabo galibin su. Gine-gine 35 sun lalace sakamakon hare-haren. Dakarun Moscow na ci gaba da kai hare-hare akan cibiyoyin makamashin Ukraine a yayin da ake fuskantar tsananin yanayin hunturu a kokarinsu na karya gwiwar al'ummar Ukraine. A wani sako da ya rubuta a shafin Telegram, Prime Minister Ukraine Denis Shmyhal ya ce cibiyoyin makamashi suka fi mai da hankali a kai don samarwa 'yan Ukraine lantarki. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ce an kashe mutum ɗaya a babban birnin na Ukraine, sannan wasu biyu kuma sun jikkata a lokacin da wani makami mai linzami ya fada akan wani gini. Ofishin babban mai gabatar da ƙara na ƙasar ya ce an kashe mutane uku a wani hari da Rasha ta kai akan wasu gine-gine a birnin Zaporizhia, inda cibiyar makamashin nukiliya mafi girma ta Turai take. Yayin da take fuskantar takunkumin karya tattalin arziki da hauhawar farashin kayayyaki da zanga-zanga da ta bazu ko ina a ƙasai, gwamnatin Iran ta samu bunƙasa ta fannin man da take saidawa China a farashi mai rahusa. Iran ba ta fitar da ƙididdiga akan cinikin manta, amma masu sharhi sun ce Tehran ta samu ƙari a yawan man da take fitarwa waje, da ya zarta gangar mai miliyan 1.2 a kowace rana a cikin wata uku da suka gabata. Man Iran na isa kasuwannin China ta amfani da dabarar bada kama wajen da kwanshi da gwamnatin Iran ta kware da ita a tsawon shekaru da yawa da kasashen yamma suka sanya mata takunkumi. Mahdi Godsi, masanin tattalin arziki a cibiyar nazarin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa da ke Viyana, ya fadawa muryar Amurka cewa gwamnatin Iran yanzu ta kware sosai wajen kaucewa takunkumin da aka sanya mata, haka kuma take yi wa Venezuela kuma Rasha. Iran na daga cikin ƙasashe biyar masu arzikin ɗanyen mai a duniya, kuma za ta iya sarrafa gangar mai sama da miliyan 3.5 a kowace rana, a cewar hukumar kula da makamashi ta Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta buƙaci a gaggauta sakin Bernard Filand, mai takardar zama ƙasar Faransa da Ireland da ake tsare da shi a Iran, wanda yanayin lafiyarsa ya yi muni, inda Faransa ta ce an hana shi damar samun kulawar gaggawa. Dangantaka tsakanin Faransa da Iran ta yi tsami sosai a 'yan watannin nan, inda Tehran ta tsara wasu ƴan Faransa guda bakwai a abin da Faransa ta kira kaman ba gaira ba dalili dake daidai da yin garkuwa da dan wata ƙasa. Finland dan shekara 64 mai bada shawara ga masu zuwa yawon bude ido a farkon watan Oktoban bara aka tsare shi yayin da zanga-zangar adawa da gwamnati ta bazu a fadin Iran. Jami'an diplomasiya sun ce a baya-bayan nan ya kawo ƙarshen kincin abinci da yayi lamarin da yayi illa ga lafiyarsa kuma har yanzu bai da ƙarfi sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin mu. Rundunar ƴan sandan jihar Adamawa ta kama wasu da ake zargi da aikata manyan laifuffuka fiye da 200 a jihar da kuma manyan bindigogin kiran AK-47 guda bakwai haɗe da harsafai da dama. Wakilin mu Salisu Lado na dauke da ci gaban rahoton.
Rundunar ƴan sandan dai ta yi wannan taron manema labaran ne a ofishinta da ke birnin Jimeta, inda ta tabbatarwa manema labaran jihar cewar sun yi nasarar kama waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuka a jihar Adamawa da yawansu ya kai 208, amma dai sun ingiza ƙeyar 108 gaban kuliya domin fuskantar shari'a. 100 da suka rage kuwa an gabatar da su a gaban ƴan jaridu. Nan take muka tattauna da wasu daga cikin waɗanda ake zargi da manya-manyan laifuffuka da suka hada da fashin daji da kuma garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa. Daya daga cikin wanda ake zargin da laifin garkuwa da mutane wanda ya mana bayani dalla-dalla akan ma yadda al'amarin ya faru, farko dai na fara tambayar sa da sunansa.
Sunana Yakubu Ibrahim.
Kawo mai laifi ya kawo kan
akan laifinkin na ban dauke shi ba, na kira shi a waya kawai na mishi barazana akan ya ban kun.
Me yasa kawai barazana akan ya ban
kawai aka kawai son jushiya?
Shi kuwa Yusuf Muhammad na daya daga cikin wadanda aka kama da manyan bindigogi AK-47 guda hudu wanda yace abokansa ne su zo suka bashi ajiyan wannan bindigogin.
An kama mu da bindigogi ne guda hudu, an ba mu ajiyan su.
Wani ne bakwajin su?
Ba ziyara ne daga Kamaru.
Me sunan ka? Ko shekaran ka nawa?
Tara na 18.
Sunan ka?
So Muhammad.
Shi kuwa Muhammad Musa wanda rundunar ta kama yana yi wa ƴan sandan jihar Sojan Gona, wanda yace yana ɗaya daga cikin wannan kungiya na ƴan sa kai wanda ake kira da vigilante ko ku a ce ƴan banga. Daga bisani kuwa al'amarin ya rikide ya koma amfani da kakin ƴan sandan jihar wanda ke sa shinge a wasu lokutan ma ya anshe wa mutane kudade.
Na shigo nan taimaki al'umma amma an samu haka.
Wani aka ce ka samu?
Eh, an karbi kaina waje mutane.
Kama ku da kayan ƴan sanda. Har ma ana ce kuna karba ku da gurin mutane. Menene gaskiyar magana?
Haka ne, an samu haka sun.
A nasu bangaren jami'an ƴan sandan kuwa, kwamishinan ƴan sandan jihar CP Sikiru Akande shine dai ya tsayaye bayanai dalla-dalla tare da jigajigan misalai domin ƴan jaridu su fahimci halin da ake ciki a yayin da ake tunkarar babban zabe na shekara ta 2023 mai karatowa a kasar.
We have a total number of 208 suspects who are arrested in connection with cases of kidnapping, armed robbery, cattle rustling, and other violent crimes. 108 of them have been charged to court. We've been able to recover 7 AK-47 rifles from different locations within and outside the state.
Nan Commissioner ƴan sandan jihar Adamawa ne CP Zikiru Akande wanda yace yanzu haka dai muna da waɗanda ake zargi da yawansu ya kai 208 waɗanda aka kama su da laifuffuka mabambanta kama daga kan garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da ma masu fashin daji. Akande ya ƙara da cewa a yanzu haka dai an tura waɗanda ake zargi da waɗannan manyan laifuffuka da yawansu ya kai 108 gaban kuliya domin gudanar da shari'a. Sa'annan kuma sun sake nasarar kama bindiga mai kiran AK-47 da ya kai ƙwaya bakwai da kuma bindigogi na ƙirar hannu a maciki da wajen jihar Adamawan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To a gaida Salisu Lado, ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Dakaran Amurka na musamman sun kashe wani babban jami'in kungiyar ISIS tare da wasu 'yan ta'adda goma a yankin arewacin Somalia, a cewar wata sanarwar gwamnatin Biden a jiya Alhamis. Farmakin da aka kai a shekaran jiya Laraba ya auna Bilal al-Sudani, babban mai taimakawa kungiyar ta'addancin a harkokin kudinta a wani gini da ke cikin kogon dutse. Wannan matakin ya taimakawa Amurka da abokan hulɗarta ta fannin tsaro kuma hakan ya nuna tsayin dakar da muke wajen kare Amurkawa daga barazanar ta'addanci a gida da waje a cewar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin a cikin wata sanarwa an yi wa shugaba Joe Biden bayani a makon da ya gabata game da shirin kai farmakin wanda aka aiwatar bayan da aka kwashe watanni ana shirye-shiryen sa Yan tawayen kungiyar M23 dake gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun yi arangama da sojoji da mayakan sa kai abokan gabar su a jiya Alhamis a cewar jami'ai waɗanda kuma suka ce mayakan kungiyar sun katsa wata muhimmiyar hanya a yankin dake fama da tashin tashina kungiyar ta M23 ta mamaye yankuna da dama a lardin Kivu ta arewa tun a shekarar da ta gabata inda yanzu ta fara tankarar goma babban birnin lardin A shekarar 2012 ne kungiyar ta fara yin fice a lokacin da ta kwace wani birni mai mutane sama da miliyan 1 kafin daga bisani aka fatattaki ɗan kungiyar suka koma maboyar su. Shirin sa ido kan tashin hankali a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ake kira Kivu Security Tracker. A shekarar jiya Laraba ya bayyana cewa kungiyar M23 na kusantar yankin Masisi dake lardin Kivu ta Arewa.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana a fannin kimiyyar siyasa a Najeriya na ci gaba da tsokaci bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Alhamis ya sanar da cewa su haramta ba da bizar shiga Amurka ga wasu 'yan Najeriya. Professor Sharif Gali Ibrahim shine shugaban tsangayar nazarin kimiyyar siyasa da hulɗar ƙasa da ƙasa na Jami'ar Abuja. A kuma wannan tattauna da suka yi da Mahmud Lalo, ya ce akwai buƙatar Amurka ta gayyato ƙawayenta don su ma su dauki irin wannan mataki.
To wannan abu ya zo daidai lokaci da akwai mutane dama bincike da yake nunawa da na daidai ba ma so suke kasan nan ta zauna lafiya ba. Shin sa kake ganin abubuwan da ke ainihin dabaibaye mutane su hana mutane motsi har yau har gobe ire-iren wayannan abubuwa sun ki cinyewa. To a gano wata da ta yi ta kasar Amurka ta ga cewa a wannan zaɓe da ake shirin yi ma na ainihin shekara ta 2023 na shugaban ƙasa da sauransu kamar akwai wata barazana na wasu mutane da ke so su yi kutse cikin wannan lamari. Shin sa saboda ce irin wannan garan bawul ta ce to ita abin da za ta iya shi ne wannan fa ba wani yunkuri ba ne na ka ɓata wa 'yan Najeriya ko kuma gwamnatin Najeriya a'a fa ballantana wani yunkuri ne na a ƙara ansasa tubali na demokradiyya a wannan ƙasa mai tarin albarka Najeriya. Amma kuma wani abu da ya kamata mu gane shi ne wayannan mutane da kake gani mutane ne wanda suna da zango ba ƙasar Amurka kaɗai ba suna da zango a ƙasar Ingila in ka bibiya wuraren su Faransa a Dubai da wurare daban-daban to ita ƙasar Amurka ba za ta iya yi ita kaɗai ba face ita ma ta nuna ko kuma ta mika wannan ainihin jerin sunaye na ire-iren wayannan mutane ga kawayenta da duk wata kasa da ake ganin ire-iren wayannan mutane ka iya shiga kuma abu ne wanda yayi kyau sosai muna maraba da shi
to a professor wasu za su yi tunanin kaman ba kasafai ko kuma ba lalle ne a ce ire-iren wayannan matakai da kasashen waje irin su Amurka suke dauka su yi tasiri ba kawai abu ne wanda za a ga kaman ko kalamai ne na fatar baka
A to wannan al'amari tun da ka ji ainihin sakatare na ƙasa na Amurka ya faɗa kuma ya kawo abu ne wanda yake cikin tsarin mulki nasu lallai da gaske suke sai dai kuma abu ne wanda ana iya a ce ba zai daure ba saboda wani lokaci idan aka fahimci cewa waɗannan mutane sun tuba sun gyaru sun koma kan hanya ana iya a bar su nan gaba su yi amma a wannan lokaci ba su kaɗai ba waɗannan mutane hatta ainihin iyalansu an ce su ma sun shiga cikin wannan yanayi na ana iya hana su biza ta shiga ƙasar Amurka.
Ga shi wata ƙasa tana gyara kayanka ga Najeriya kamar su 'yan Najeriya wace irin rawa za su taka wajen ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe lami lafiya.
A to 'yan Najeriya suna da ainihin gudunmawa babba da za su iya badawa na ɗaya dai shine su ma su zama ainihin matakan tsaro na kansu sannan kuma su baiwa ainihin su mara wa matakan tsaro ainihin baya wajen aiki irin na tsaro a kafin a yi zabe a lokacin da ake zabe haka kuma da bayan zabe sannan kuma banda wannan duk wani dan takara wanda aka san yana tare da ire-iren waɗannan muyagun mutane wanda ake ganin so suke si masa aiki ɗan Najeriya masu zabe masu ƙuri'a masu katin zabe a hannunsu su guji kada ƙuri'ar su a ga ainihin ire-iren waɗannan mutane su nisantar da kansu daga gare su haka kuma banda haka su ainihin yi shela a ainihin dimbin al'umman Najeriya akan abubuwan da ke tafiya malaman makaranta malaman jami'a kwalejin ilimi da sauransu su ma su rika har haɗa tarurruka ana ƙara wayarwa da 'yan Najeriya kai akan wannan batu wanda yake shigowa saboda menene idan ba ta ɓaci ba inda za mu je wannan ƙasar ita ce tamu Najeriya babu inda za mu je muna cikinta.
To Farfesa Sharif Gali Ibrahim kenan a hirarsa da abokin aikinmu Muhammad Lalo. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon.
Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma.
Albishirinku masu bibiyar shirin zaɓen Najeriya musamman ma a matakin jihohi. A ci gaba da kawo muku shirye-shirye da faɗakarwa da muke yi kan zaɓen. Daga ranar Laraba 1 ga watan Fabrairu za mu fara gabatar muku da rahotanni na musamman daga jihohin Najeriya kan yadda sha'anin ke shafar ɗaiɗaikun jihohi bisa ga yanayin jihar da muka haskaka ta fuskar tarihi, siyasa, zamantakewa da kuma abubuwan ci gaba. Kar ka bari a baka labari a kasance da muryar Amurka duniya a tafin hannu.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya.
Ana ƙara daddakar daukar zafi game da tsarin tsai da tsaffin kuɗin da ake ta'ammali da su a Najeriya saboda yunkurin na ci gaba da gabzatin tibe.
Shugaban ƙasa ya sani, gwamnan babban bankin Najeriya ya sani, ƴan majalisun ƙasar nan su tashi kada fa a kai mu bongo.
Me ya hada siyasa da hidiman sai da sayarwa? To magana a ce ana idan ƴan siyasa ne to a rige gobe mu an dan tamo ne.
Sai dai kuma shi sanata Ali Induma Dundun durƙusar da masattare Najeriya yayi game da maganar sauyin kun da yace kimar masar ce ta lalace shi yasa abubuwan duk suka buskarin cabi.
Mu ƴan majalisa mun bari an rena mu. In dai mun mahawa shugaban kasa a yanzu da nake miki magana in yace ya cire Emefele za sa kai maganar shi ne?
Game da kudurin dokar zare rindirar ƴan sanda daga hukumar fansho a Najeriya kuwa waɗanda suka daddako maganar ne yake cewa da zaran faɗan sanda ya aje aiki haka za ga shi ya koma yawo raɗe-raɗe.
Commissioner ɗan sanda pension nashi 75,000 waɗanda suna matsayi ɗaya a cikin soja za gani nashi ya kai miliyon da har da 500,000.
Muna ganin wahala a hannun pension. Allah ne kawo lokaci insha Allah.
Waɗannan faso mun ta muka tatso cikin tarin miliyon da za ku da cikin wannan shirin na manuniya. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke tada duk wata koma karshe kashikan siyasa idan suka nemi su kwararrabe. Shiri na 102 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin ganin siyasa a nahiyar Afirka ta samu kyakkyawan dade. Me yiwa kuma maganar murgino kyakkyawan daban amma dai ga rindirar ƴan sandan tare Najeriya ce ta sa masa dan tare Najeriya ke ganin ya kamata dai a ce rindirar ƴan sandan tare Najeriya ta samu tsarin pension da za a rinka biyan waɗanda suka aje aiki a kebe saboda tunuma ɗaya daga cikin masarjan tarayyar Najeriya sanata Elisha Abanda ya kai kudurin doka gaban masaibin lera ga yau duniya cewa tsarin pension da aka saka ƴan sanda ne lakanci yana da matsaloli jade-jade.
Wato dokan shine a cire ƴan sandan kasa a karkashin agency wanda ana kira pension commission domin nagan wahala wanda ƴan sanda da suka yi retire daga aikin su nagan wahala da suke sha. Aikin dan sanda aiki ne mummunan aiki domin a kowane rana kana tsakanin rai da mutuwa. Bayan kuma ka gama wannan aikin ka je gida babu samun kwanciyar hankali domin pension naka ba kyau. Bari in baki misali commissioner dan sanda pension nashi 75,000
a wata
sa'annan kuma wayanda suna matsayi daya wato a girma daya a gwamnati a cikin soja za gani nashi ya kai million da har da 500,000 sa'annan nashi 75,000 menene bambanci a tsakanin su wannan ya dauki bindika shekara 35 wannan ya dauki bindika shekara 35 sa'annan wannan yana karba 75 wannan na karban million bambancin nan kuma shine nake so a kauda ita yau siyasa nace dole ne mu cire su a karkashin wannan pension scheme din nan a kai su a wani different pension scheme
kuma ɗaya daga cikin tsaffin yan sanda a tarayyar Najeriya ya tabbatarwa da shirin manuniya cewa a gaskiya fa tsaffin yan sanda sukan tsinci kansu cikin wani hali idan sun aje aiki saboda lamuran su kan busu caccabe
to a sabon pension din nan wallahi Madina ni na retire da rank din superintendent of police wato na dara ni ne uku ana biya na 30,000 amma wanda suke tsohon pension suna karban 140,000 to wannan abin zai tasiri ba kadan ba muna ganin wahala a hannun fenko Allah ne kawo lokaci insha Allah kin ga sojoji ga sojojin ruwa da na sama da na kasa duk da pension nasu daya ne alhamdulillah abinda muke nema ya samu
da lamu dai tun kafin aje da nisa daddagewar gwamnatin tarayyar Najeriya akan ranar da take be na daina karban tsaffin kudi yana nema ya jawo tattalin arzikin tarayyar Najeriya ya ragwargwabe domin kuwa lamarin ya riga dauki zafin da aka ji ma dan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Honorable Isa Ashir Kudanna ga yau duniya cewa tsarin fa ya jefa talakawa cikin halin haula'i a maimakon ribar da gwamnati ce za ta ci wajen ganin ta toshe magudin zabe
muna demokradiyya ne ba mulkin sojoji muke ba ku tana a ƙauyakunmu babu bankuna kuma masu sai da rama da masu sai da kosai da masu sai da waina da ƴan kasuwan mu na karkara da ake ci a ƙauyaku yanzu ta kama daga kwana biyu da suka wuce mutane sun daina ma sai da abincin saboda suna gudun su je su sai da kudin da za a ba su tsoho ne kuma ranar talata za a daina karban kudaden nan talakawa fa da al'umman Najeriya sun shiga halin la ilaha ulai wajibi ne ya sa baki amfalin ma'aikacin sa ne Najeriya ba su san kowa ba sai General Muhammadu Buhari mutane na cikin bala'i yunwa talauci kuma yanzu a zo a kagaba cewa
ba ku gani yanzu kun ce a tausaya a buɗa za a ce ko kuna da bukata ne na ganin kun ci kasuwa ranar siyasa
me hada siyasa da hidiman sai da sayarwa to gare mu mu wannan ba hujja bane a tausaya mana kasan siyasa yanzu dan talaka ya riga ya shiga taitayin sa halin da yake ciki na rashin bacci ma ya ije shi ga yunwa ga rashin aikin yi to magana a ce ana idan yan siyasa ne to a rige gobe mu an dan tamo ne
tunuma dai ganin irin yar galagalar gashin da wasu talakawa suka fara ji Najeriya ya sa shugaban wata kungiya daga arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abdulrahman kwaccam yayi wa gwamnatin tarayyar Najeriya wani shagubi
duk wani matsayi duk wani takura an kai talaka to amma shugabanni ba sa ganin na farko dai a halin da muke ciki in ka je duk wani gidan mai zaka tawar ana sayar da mai 350 da 60 abinda ake sayarwa a ko ina in banda birnin tarayya wannan ba a fita ciki ba aka kawo maganar canjin kudi da aka kawo nan Najeriya ba kasa bace wanda za a yi mata hawan kawara Najeriya tana da al'umma sama da miliyan 200 a ce an zo za a yi canjin kudi za a yi shi a cikin kwana 100 sannan ba a duba wahalhalun da al'umma suke ciki a ce yau saura mako daya a rufe karban wannan tsoffin kudi a gaskiya za a kai talaka bongo shugaban kasa ya sani gwamnan babban bankin Najeriya ya sani yan majalisun kasan nan su tashi kada fa a kai mu bongo rashin adalci shi ya kawo mana Boko Haram a nan Najeriya rashin adalci shi ya kawo mana kidnapping a nan yanzu kuma rashin adalci suke su daura don al'umma su tunzura gwamnati su mayar da hankalin su mutane fa ba bayi bane
shi kuwa sanata Al'in Duman jihar Bare barin Borno baje bayani yake cewa ai an riga an samu ala saboda masar kasar da ya kamata taka burki ce ta bari kimarta ta bi ta sullube
gwamnati ai na jama'a ne don jama'a ake yi kuma jama'a suke yi da shi su waye ne wakilan jama'a mu dukkan mu nuna damuwa don da yawa daga cikin mun dawo daga gida ko shi senate president ma ya faɗa a gare su ma babban ki guda biyu ne kawai mu a state namu local government wajen 20 babu banki to in ba dai ana da wani nufu mugun nufi ba ai ya kamata a saurara ni da kaina 1,000 ne na gani kuma kusan kowane rana ina zuwa a kawo mun kuɗi daga banki har yau banki ba su bani sabon kuɗi ba. To ya za a yi abu haka? Ba shawari bane.
Amma me yasa babban bankin Najeriya ba za ta dauki shawarar ku na ƙara wa'adin wannan canjin kuɗi har zuwa watan 6 ba da ku?
Hajiya, gaskiyar magana shine mu yan majalisa mun bari arena mu ne. In ba haka ba majalisan dattawa ko ina ki je ki bincika in sun ce abu kaza haka ba zai yi ba. Ba za a yi bane. Yanzu kamar yadda ake ga mu wai an ce shugaban bankin Najeriya yace ba za a canja ba. Shi waye ne shi? In dai mun matawa shugaban kasa a yanzu da nake magana in yace ya cire MFL za a sace maganar shi ne ko kuma mun tire akai yanzu ina zai je? Wallahi Hajiya, inda ina a ce wani ne shugaban majalisar da ba zai ma fara ba. Wallahi ba zai fara ba. Aikin jama'a muke kawai kai ka je ka zauna don baka da damuwa, baka san abin da ake ciki ba, bai san me yake faruwa a kauyuka ba, yace haka ba zai yi ba. Ko shi shugaban kasa ai ba shi ma ba shugaban kasar Najeriya ne, ai mutane Najeriya ne, an ba mutane zai yi to kuma duk dokan da ake da kuɗin ma duka ba don mutane bane? To mutane ba a ba su kuɗin nan, bankunan babu, don me za a yi haka? Kamar kawai ana targetin mutane, wai suna maganar zaɓe meye? Mutane nawa ne za su yi zaɓe? Duk wanda za su yi zaɓe mutum miliyan 94, to mutane Najeriya miliyan nawa ne? An ce a cikin 200 wannan kuma miliyan 135 ko kusan in fin haka su ne talakawa masu kananan karfi, su ne muke magana. In dai don dume ne ko an sake canja kuɗi duk wannan yamman nan ba zai shafe ni ba.
Tutuwan da za mu iya bajje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafin iko cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke sauraka saura irin su fara neman gurin da za su ɗan rakaɓe. Domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 122 ne su yi sallamar sakin madafin ikon da suke gura da abubuwa a lullube. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin tarayya Abuja da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa, sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wani zaɓe-zaɓe. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya in gabatar ne nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To madalla a gaida na Ikara, yanzu kuma sai nasihar Juma'a.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بإسم الله عبد الكلام والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Babu shakka ranar Juma'a rana ce mai albarka ga dukkanin musulman duniya gabaki daya, rana ce kuma mai daraja tun da a shekara aka samu ranar Idi babba da karama da ake ce ranar layya da kuma ranar karamar sallah ta azumi. A sati akan samu wato babbar rana ita ce ranar Juma'a. Wannan aya Allah ya saukar daga cikin surorinsa a cikin Alkur'ani, sai saka wa wata sura da cewa suratul Jumu'a saboda girman wannan rana. Allah ya cewa fa idza qudiyatis salatu, idan har kuka gama sallah kuka idan da sallar Jumu'a ku fantashiru fil ard, to ku yadu a doron kasa. Kenan kada ka keɓe Juma'a ka ce wannan rana rana ne ta hutunka ko rana ne don girmansa ba wani abin da za ka yi. In kai haka wannan kai ka ɗora ma kanka wannan, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi ne ɗora maka ba. Da duk kasancewa rana ce mai girma, idan kuka idan ya ce ku sauka doron ƙasa ku je ku nemi falalan Ubangiji, ku je ku nemi abin da za ku ci ku shaƙi da iyalanku. Amma ku ambata Allah mai yawa a cikin wannan ranar, la'allakum tuflihuna, ku da za ku samu rabauta. Wannan suratul Juma'a aya ta 10 kenan. A yawaita kuma addu'a. Don haka wannan rana rana ce take da girma, rana ce mai albarka, rana ne mai daraja, alhali ne yake ciki. Ranar Juma'a Allah ka sadar mu da shi, dukkan wani shafi na jikina da yake ciki Allah ka kama na da shi, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah shi ya mana gaba, Allah ya sada mu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni ne naku Imam Abubakar Musa, imami a babban masallaci ta birnin Duwana, Amal.
Madalla, to masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu sake shigowa ɗauke da wani sabon shirin. yanzu madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatarwa sai kuma Jumbe Hamza da daidaita mana sauti kuma ba da umarni kuma injiniyan namu na yanzu ni Hadiza Kyari nake sallama da ku daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.